This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitocin 22 da 25 a ƙasar Jamhuriyar Nijar, kuma ana kama mu a gidajen rediyo da dama da suka haɗa da amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niyar da ke Birnin Kwani, sai a dunar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Ali Mustafa na Sakkwato ne tare da Usman Ahmad Kabara, muke shirin kawo muku shirin mu na wannan lokaci. To Usman, ba su kanun su sha tukuna.
To barka da tashi. Masu sauraro ga kanun labaran, mayakan kungiyar 'yan ta'addar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin arewa maso gabashin Kenya da ya hallaka jami'an 'yan sanda guda biyu a yau Lahadi. Shirin da aka tsara na Majalisar Dinkin Duniya na tsallakar da dubban mayakan sa kan jihadi da ke makale a babban birnin Siriya ya samu jinkiri sakamakon kashe Zahran Alawsh. Kungiyar ISIS sun ce suna ci gaba da dabarun yakin su ba tare da hare-haren Rasha ko kuma na sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta a kare lagonsu ba.
Ta gaishe ka Usman. To bayan kun gama ji labaran baki ɗaya, za mu fara kai ku arewa maso gabacin Najeriya mu je da mutanen Maiduguri suke ji game da shawarar a cusa matasan JTF cikin harkar soja gadan-gadan.
A haka ma ba wai suna zaman soja ɗin ba, suna youth volunteer ɗin, amma yanayin da suke aiki suna kishi.
To sannan mu cilla zuwa jihar Kebbi mu je da aka ƙara taron sulhun ta manoma da makiyaya.
A yayin da manoman ke korafin shiga gonakinsu da Fulani ke yi suna cinye musu shuke-shuke, Fulani a wajen taron sun koka ne akan maida su ƴaƴan bora da ake yi, abinda suka ce shi ke ƙara hura wutar rikici tsakaninsu da manoma.
Sannan Madina za ta zo da rahoto kan liyafar da matar shugaban Najeriya ta shirya matasan duniyar gizo, abin ya zo zama wani cece-kuce.
Yanayin yadda ta yi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi.
To shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a?
To abinda za mu ji kenan. To bayan duk wayannan, yau Lahadi ce da aka kira suna tare da shirinmu na bishara. Amma Zubairu Usman ya ba ku labarai, ku sha tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar 'yan ta'addar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin arewa maso gabashin Kenya da ya hallaka jami'an 'yan sanda guda biyu a yau Lahadi. Sun sanar da haka ne ta shafin su na yanar gizo. Harin da suka kai akan wata tawagar soji lokacin da suke barin garin Elwak ta hanyar su na zuwa Mandera. Elwak dai na kan hanyar ne kuma kan iyaka Kenya da kasar Somalia. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce 'yan sanda biyu ne suka mutu, amma ita Al-Shabab ta ce guda uku ne suka mutu. Ya zuwa yanzu dai kungiyar ta Al-Shabab ta kai har-haren ta'addanci a Kenya da dama tun bayan da rundunar sojin kasar suka kutsa zuwa Somalia da niyyar yakar 'yan Al-Shabab a shekara ta 2011. Hari mafi girma shi ne wanda suka kai da wata jami'ar Garissa a Kenya din, wanda 'yan bindiga suka hallaka akalla mutane 148 a watan Afrilun da ya gabata. Masu lura da al'amura da kuma majiyoyin tsaro sun ce shirin da aka tsara na Majalisar Dinkin Duniya na tsallakar da dubban mayakan sa kan jihadi da ke makale a babban birnin Siriya ya samu jinkiri. Jinkirin ya samu ne bayan kashin wani jagoran 'yan tawaye mai suna Zahran Alawsh, wanda yake jagorantar wasu da ake kira da Islamic Army, wanda tabbacin kashe shi ya fito a jiya, wanda kuma an yarjejeniyar cewa za su samu damar wucewa Salin Alin a tsakanin kasar, wanda za su shiga Siriya domin tabbatar da an karar da yakin da yake cinyewa shekaru biyar. Gadancin Damascus dai shine inda suka fito. Baya ga wasu maganar, masu jihadin da dama sun ce zuwa Damascus da za su yi a birnin Raqqa da 'yan ISIS suka maida babban birnin su shine zai iya zama maslahar yakin da ake son kawo ƙarshen shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a jiya Asabar cewa boyayyen shugaban su ya sanar da cewa suna nan suna ci gaba da tsare-tsaren yakin su bisa daular Islama da suke cewa suna son kafawa sannan a hare-haren da Russia take kaiwa da kuma na sojojin tarin dangi da Amurka ke jagoranta ya ce ba zai kare lagon su ba jawabin na sautin murya mai tsawon mintuna 24 ya bayyana sunan wanda yayi jawabin da suna Abubakar Al-Baghdadi sakon ya soki kasar Saudiya da kakkausar murya a yunkurin da suke yi na kafa sojojin tarin dangin kasashen musulmi inda Al-Baghdadi ya kira ga ƴan kasar Saudiya da su tashi su yi bore ga sarakunan su da ya kira da suna azzalumai domin ko ya ce sun hana su katabus musamman ma yadda ya ce suna ta hada kai da Yahudawa da sauran turawan yamma ana yakar su da sunan ta'addanci Dakarun Iraki sun ce suna ci gaba da kutsawa kuma suna mataki na ƙarshe a yakar da suke ma ƴan ISIS domin kwato garin Ramadi da suka kwace watanni 7 da suka wuce. Kakakin rundunar sojin ya ce sun yi amfani da jiragen yaki wajen tada bumabuman da aka bibbinne a kewayen garin. Sun dai mai da hankali ne kan kwace wani ginin gwamnati. Sannan suna gab da shiga ginin inda suka ce in suka kwace shi sun samu mallakar garin. Yan ta'addar ISIS na ta kokarin dakile shigar sojoji cikin garin ta hanyar amfani da yan tada bumabumai na kunar bakin wake da kuma boyayyun maharban bindiga da dana musu tarko dakarun taron dangin dai na ta faman kai hare-hare ta sama makonni da suka wuce a garin na Ramadi ganin sun sake kwace shi ya zama ikon su a hannunsu domin kuwa sun ce kwace birnin babban koma bayani ga gwamnatin Iraki Da ƙarshe za mu ji jami'an 'yan sandan garin Chicago a nan Amurka sun harbe wani ɗalibi ɗan shekaru 19 da haihuwa da kuma wata 'yar shekaru 55 uwar 'ya'ya guda biyar dukkan waɗanda aka harbe ɗin baƙaƙen fatar Amurka ne. Wannan harbin dai shi ne na baya-bayan nan da ke gaban ma'aikatar shari'ar Amurka don gudanar da binciken abin da ya faru in ka ɗauke wanda farar fatar ɗan sandan nan ya harbe wani baƙar fata ɗan shekaru 17. Ba dai abin da aka bayyana ko kuma cewa ga jinsin da suka yi wannan harbi ko kuma suka yi abin a lokacin da aka kira su domin hukumar yan sanda ta ce an kira yan sandan ne kuma suka je wurin bayan wata hatsaniya ta tashi tsakanin wani gida na hayaniya inda ya damu jama'a wanda hakan ya sa suka fuskanci yan sandan da hayaniya wanda shi kuma dan sandan ya bude wutar da ya samu shi Continuo Ligera da kuma ita wadda bata baji ba bata gani ba Bertie Jones aka harbe ta ita ma ta mutu har lahira
To a gaishe ka Usman labaran duniya sun zo muku daga Washington To madalla to ba da bata lokaci bari mu shiga rahotannin mu kuma mu share fage da wanda muka samu daga Maiduguri kan yadda ake kallon kalamin da ministan tsaron Najeriya ya na cewa a mai da matasan JTF soja
A kwanaki biyu da suka gabata ne babban ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Muhammad Dan Ali ya zarci jihohin Borno da Yobe jihohin da ke fama da rigingimin boko haram da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya wannan ziyara dai shine karo na farko da babban ministan ma'aikatan tsaron yayi wanda ya shaida wa gwamnatin jihar Borno cewa za su yi kokarin ganin cewa sun kawo karshen irin waɗannan rigingimu kuma za su taimaka wa matasan da ke wannan jiha musamman matasan sa kai da ake kira wato civilian JTF wajen ba su dama shiga aikin soja
is very cordial between the government of Borno State and the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, particularly the civilian task force that has been assisting us.
Yace muna da kyakkyawar dangantaka tsakanin mu da kuma jami'an gwamnatin jihar Borno, musamman tsakanin ƴan kungiyar nan da ake kira civilian JTF, wanda suke taimakawa aikin mu. Bayan kammala wannan jawabi ne da babban ministan ma'aikatan tsaron wato Brigadier General Mansur Dan Ali yayi ga gwamnatin jihar Borno Honorable Barkashi Timan, sai na tambaye shi cikin harshen Hausa dalilin shi na kawo wannan ziyara jihar Borno, ga kuma abin da ke cewa.
Dalilin zuwa na zo in ga sojoji na ne abubuwan da suke yi da kuma ta hanyar da suke gabatar da ayyukansu.
Turin kadai kamar da me ka gano ne game da wannan ziyara?
Na gano cewa aiki yana tafiya daidai kuma abin nan shugabancin da mai gida ya bamu ko kuma president ana yi kuma an kusa kai karshen wannan abu cike da Ubangiji.
Kamar akwai wani kalubale da ka gano da ke damun musamman ma jami'an tsaro a wannan jiha?
Mahiyancin kalubalen da muka gano muna kansu amma dai mahiyanci su ne waɗannan mabamban da suke sa a cikin kasa suna boyewa muna ta kokari mu samu musu ayyukan aikin da zamu samu ciccire su.
To ranka da kowace shawara kake da shi ga al'umman jihar Borno?
Shawara ta koyaushe su tabbatar da cewa suna ta ba jami'an tsaro ilmi ko kuma labarai na abubuwan da suke faruwa, kuma su dinga duba abubuwan da suke faruwa kusa da su. Ko yaushe mutane su dinga cewa ba jami'an tsaro bane kawai suke bada tsaro, su kansu jama'a ya kamata suna yin nasu iyaka.
To koya jama'a suke ji ne game da wannan bayanin na ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya na cewa za a kokarin ɗeban waɗannan matasa da ake kira civilian JTF cikin aikin soja? Ga dai ra'ayin wasu daga cikin mazauna garin Maiduguri.
Gaskiya an ɗauke hanya mai kyau, domin a gaskiya yaran nan civilian JTF na Borno State wanda muna tare da su, gaskiya yaran suna kokari sosai ta wajen ba da security a ma jihar Borno State. Domin a haka ma ba wai suna zaman soja din ba, suna youth volunteer din, amma yanayin da suke aiki suna kishi tukuna aka samu wayannan aka dibe su a aikin soja. A gaskiya wayannan mutane duk inda aka kai su a zaman aikin soja ko na ba, gaskiya yaran nan za su yi aiki sosai. Yawanci matasa ne wanda yawanci sun yi karatu. To a gaskiya mu muna maraba da wannan abin, kuma muna addu'a Allah ya sa abin da a samu a ci nasara akan.
Ni malami ne na ga wani ra'ayin ka game da wannan?
Gaskiya na goyi bayan abin da gwamnati take da niyan yi, saboda yaran nan ba karamin kokari suka yi ba, jarumai ne zamu ce. In gwamnati abin da damu ya kamata ta taimaka mana ta ibe su ta sa su a soja ko custom ko immigration ko kuma a wani field daban wanda zai taimaka ma youth din, shine mu ra'ayin da muka ji dadi in gwamnati za ta yi shi da gaske.
Wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da furucin da babban ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya yayi na cewa za a dibi wasu daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF cikin aikin soja a wani mataki na kawo karshen waɗannan mahara wato ayyukan kungiyar Boko Haram da su hakan kai kai hare hare a wasu daidaikun wurare. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
An cuce mu, dumu du an cuce mu. Ba mu da aiki, dumu du ba mu da aiki. Ba a ba mu, dumu du ba a ba mu.
To ga da Haruna, to za mu sake ta umma maganar matasa an jima kadan in mun zo kan batun liyafar da matar shugaban Najeriya ta shirya a wurin ne mai zaman rigaba. Amma yanzu bari mu kai ku jihar Kebbi inda ake kokarin a yi sulhun manoma da makiyaya.
Kimanin kashi 85 bisa 100 na jama'ar jihar Kebbi dai manoma ne da kuma Fulani makiyaya. Dalilin kenan da yasa ake ta samun rikice-rikice a tsakanin manoman da makiyaya, lamarin da wasu lokutan kan haifar da baiwa hammata iska tare da rasa rayuka har ma da dukiyoyi. Hakan yasa gwamnatin jihar fitowa da tarukan sasantawa da kuma fadakarwa akan muhimmancin zaman lafiya, tare kuma da kira ga manoman da makiyayan da kowa ya tsaya matsayinsa domin kaucewa fitina. To sai dai a yayin da manoman ke korafin shiga gonakinsu da Fulani ke yi suna cinye musu shuke-shuke, Fulani a wajen taron sun koka ne akan maida su ƴaƴan bora da ake yi, abinda suka ce shike ƙara hura wutar rikici tsakaninsu da manoma. Alhaji Muhammad Dan Ali shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyete Allah na jihar Kebbi.
Matsalar shine ba a yi da gaskiya. Idan aka zo waɗanda aka wakilta kamar jami'an gwamnati da bangaren sarakuna waɗanda adadin su tsaya su hidda haƙƙin kowa da ya kamata, sai haga sun raji a bangaren manoma. Burtullan makiyaya da hurumma da sauransu da gwamnati ta keɓe musu tun lokacin mulkin mallaka, kusan yanzu waɗanda duk an cinye su zuwa. So dole makiyayan nan fa ba shanu su ƙaruwa suke ba, wai raguwa suke ba. Burtali kowa ya san ya kai kilomita 30, amma za ka zo ka iske shi kamar hanyar mota. To yanzu shanu sun koma sai dai su shi gefen titi, wannan gefe da wannan gefe, kuma sai haga wani manomi ya yi noma har bisa ga shoulder na titi bai raga ko inci guda ba. Lokacin da duk shanu za su zo su bi ta nan suna tsakanta, sai su iya yanke hanya, sai kaga sun shiga cikin gona, sai abin ya zama hitina, ko kuma su hau titi mota ta zo ta buge su. So akwai matsalolin da adadin gwamnati ta sa hankali da basira da hikima ta gyara, da ta yi gyaran ba a samu matsala.
To sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta ce tana sane da matsalolin na Fulani, kuma tana iya bakin kokarinta a wannan karon domin magance su. Dr. Usman Shehu Umar shine babban sakatare a ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi ta jihar.
Gaskiya gwamnati tana shirye-shirye ta tabbatar da cewa duka wayannan burtulla din da suke hutawa da inda suke kiwo, wanda dama ai duk maganan nan ne abin yake. Makiyaya dole suna da bukatan a wuraren da za su yi kiwo da wuraren da za su ba shanunsu ruwa ko dabbobinsu gaba daya. Da mun ka yi bincike, abinda muka gane cewa gwamnatin jiha tana da butulla 24 a yanzu haka. Sannan akwai stock routes ko kuma hanyoyin tafiyan dabbobi. Gwamnatin jiha shirye take wa'annan butulla din a fidda su, wa'anda ma an kaci a yi kokarin anshe su.
taron da ya hada hancin shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiyaya sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da kuma manyan jami'an gwamnatin jihar domin tabbatar da fitowa da matsaya ta bai daya domin kare aukuwar tashe-tashe hankula tsakanin manoma da makiyaya a jihar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Nigeria
ga sheka Murtala wai me yasa liyafar da matar shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Hajiya Aishatu ta shirya matasan duniyar rigizo kwanan baya Abuja ta zo ta zama nan cece kuce
sunana Aman Mu'azu daga Kano ta kyauta da ta yi wannan liyafa ai da ma san a hankali ne za a gayyaci mutane
sunana Muhammadu Dauda mazaunan Kaduna akan wannan taro dai abin da zan ce dama mu matasa tun can muna tunanin ba za a yi da mu ba to amma a wannan lokaci yanayin yanda tayi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi a gaba
ra'ayoyin waɗansu matasa da suka halarci taron liyafar cin abincin dare da matar shugaban ƙasa Aisha Buhari ta shirya kenan liyafar ya biyo bayan korafe-korafe ne da matasa suka yi ta yi tun farkon wannan gwamnatin inda suke cewa ba a yi da su bayan sun yi gwagwarmaya a lokacin yakin neman zabe da aka yi a bana to shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a tambayar kenan da nayi wa ƙwararre a fannin zamantakewan dan adam daga jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari
ni daga wacce liyafa da ta shirya ta yi daidai kwarai da gaske ta dace bisa dalilai biyu kwakwara na farko dai wannan wata al'ada ce wanda matan shugabannin ƙasa a ko'ina cikin duniya ba ma Najeriya ba a kuma irin wannan lokaci na bukukuwa ko dai na ƙarshen shekara ko na sallah ko na Christmas akan shirya matan shugaban ƙasa ta kan gayyaci waɗansu sashi na al'umma ko matasa ko mata ko nakasassu domin a zauna a ci abinci a karrama su saboda haka wannan al'ada ce na biyu kuma su waɗannan mutane wanda za a cewa kaman gwarzayen al'umma ne na yanar gizo sun taka kokwarar rawa a lokacin yakin neman zabe za a cewa kusan ma su ne suka zama garkuwa ga shi shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yake tashin suka daga kafofin watsa labarai na gwamnati da kuma na ƴan adawa yawancin su matasa ne suka yi tsayin daka suka dinga yaya tayi suna kare shi waɗansu ma har gangami suka yi suka ringa tara masa kuɗaɗe akai amfani da abun nan na katin waya wanda duk wannan daga yanar gizo ne to saboda haka idan ya zama shugaban ƙasa matarsa ta kira su ta karama su wannan abu ne wanda yayi daidai to saboda haka ni a gani na wannan liyafa da matar shugaban ƙasa ta kira yayi daidai kwarai da gaske
to akwai soke-soke da aka yi ta yi cewa ƙasa ba kuɗi wasu da nan jama'a ba su san abincin yau ba balle na gobe wasu ma sun ce albashi ba a biya ba ta ɗebi kuɗi maƙudai ta yi wa waɗannan matasa wannan karramawa ya kake ganin irin waɗannan sukan da aka yi mata
Hausawa sun ce ra'ayin riga kowa da irin tasa me yiwa masu wannan sukan ra'ayin su kenan ko kuma sun yi gurgun fahimta ga kacokan abin da ya faru na farko dai a sani na shugaba Muhammadu Buhari ya fito fili ya ce duk wani abu da matarsa za ta shirya ba za a kashe kuɗin gwamnati a ciki ba saboda haka tana da hanyoyi da take tara kudadenta ta shirya wannan abu ni ina ga ba kuɗin da aka kashe bane mai muhimmanci a'a wannan karrama wanda aka musu wanda kuma zai ƙara musu kuzari nan gaba su fiye da haka kuma su mutanen fa ƴan Najeriya ne fa matasa ne matasan nan sun riga sun fara gunagunin cewa ba a yi da su cewa zuwa yanzu gwamnati bata musu komai ba to idan aka kira su irin wannan abu aka kira su har fadar gwamnatin tarayya aka musu liyafa aka karrama su wannan ya zama cewa an fara yi da su kenan
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
da aiki kullum sai neman aiki haba
zan muku famfo zan muku famfan fura na lai so cuce mu sun mai da mun zama dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo
To jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na Amurka ne daga Washington DC wannan rahoton da kuka ji yanzu Madina ta aika mana shi yanzu a Washington karfe 10 ne da minti 20 na safe fa ga Grace
Jama'a assalamu alaikum barkamu da lahadi muna kuma yi wa ƴan uwa masu bi barka da Christmas da fatar an yi Christmas lafiya Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara wanda ya kasance na ƙarshe a shekara ta 2015 Yau a shirin mun karbi bakuncin Reverend Mati Dogara babban jami'in hulɗa da jama'a na ɗari karɓe kuwa kuma tsohon shugaban kungiyar haɗin kan Christian Reshen jihar Kano wanda yake tafe da tsarabar Christmas
kamar inda Kristoci muka sani Kristmati lokaci ne da muke tunawa da haihuwar Yesu Almasihu lokaci ne na murna da farin ciki lokaci ne wanda muke tunawa da babbar kyauta wacce Allah ya yi mana wacce ba a taba samun kyauta irin ta ba kamar yadda muka gani a cikin littafin Matta sura 2 daga aya 1 har zuwa 11 mun ga yadda Shehuna suka zo daga gabas da jin labarin an haife su suka tauraro suka zo har Urushalima suka yi tambaya inda yake sa'an nan aka yi musu bayani tauraro ya bi da su har zuwa inda jaririn yake suka je suka yi gaisuwa suka mika kyautai suka yi murna sa'an nan suka koma inda suka fito to wannan ya zama gurbi gare mu lokacin Kirsimeti lokaci ne na zaman lafiya shehunan nan wadanda suka zo suka tambaye suke tambaya ba krista bane amma suka biya suka tantambaye su suka tambaya ina ne aka haife Yesu Almasihu aka yi musu bayani suka je suka gaisuwa sa'annan suka bada kyautai suka tafi to in akwai wani lokacin da ake bukata kaunar juna da zaman lafiya shine lokacin Kirsimeti domin ko mala'iku da suka kawo albishir na haihuwar Yesu Almasihu sun yi bayanin cewa salama ta tabbata ga mazaunan duniya wato zuwan Yesu Almasihu zuwan salama ne zuwan Almasihu zuwan salama zuwa duniya ne da mazaunan duniya don haka duk inda Kirista yake ya kamata in nemi zaman lafiya da waɗanda ba Kirista ba da suke zaune tare da shi Yesu Almasihu ya ba mu gurbi yace salama nake ba ku a yalwace ba wani guri da muke karantawa inda Yesu Almasihu yi fada ko yi rigima ko da abokan adawarsa bai yi fada ko yi rigima ba haka nan waɗanda suka biyo bayansa almajiransa sun yi zaman lafiya da mutane duk da cewa ana tsananta musu amma lokacin da an zage su su albarka suke sawa lokacin da an tsananta musu su addu'a ta albarka suke yi wa waɗanda suke tsananta musu to dan haka mu musamman kristoci a Najeriya da kuma sauran sassa na duniya gaba daya ya kamata mu koyi da Yesu Almasihu da kuma almajiransa sun yi zaman lafiya sun zauna lafiya da mutane har da magabtansu sun zauna lafiya kuma kasancewarsu da zaman lafiya tare da magabtansu wannan ya sa aka ce suna da farin jini kuma suna samun mabiya kowace rana ana kara musu waɗanda ake ceto to dan haka idan dai muna da burin bishara babban makamin bisharar mu shine mu zauna lafiya da mutanen da Allah ya hada mu zauna lafiya ta mu zauna a kasar nan tare kuma ina ƙara jaddada kamar inda na sha faɗi Allah bai kuskure ba da ya hada mu a wannan kasa mu zauna a kabilu daban-daban al'adu daban-daban da ma imani daban-daban Allah ya san muna da wannan bambanci amma ya hada mu a kasa ɗaya mu zauna burin sa shine mu koya daga juna mu kuma taimaki juna babban riba zaman mu tare shine mu taimaki juna mu kuma zauna lafiya da juna idan ba mu zauna lafiya ba ba za mu ci ribar zama tare ba amma idan mun zauna lafiya za mu ci ribar zama tare da juna zan koya daga musulmi musulmi zai koya daga gare ni wanda ba musulmi ba wanda ba krista ba zai iya koya daga gare ni dan iya koya daga gare shi dan haka mu zauna lafiya kowa da yadda Allah ya ajiye shi mu yi hakuri da juna mu taimaki juna mu kuma darajanta juna abinda Yesu yi kenan babban albishir da Yesu yi ba duniya shine a zauna lafiya a darjanta kowa. Yesu almasihu ya darjanta kowa duk bakin wanda suka yi hulɗa da shi. Akwai masu bi a ciki, akwai marasa bi, amma babu wanda ya nuna bambanci, babu wanda ya tsangwama ko kuma ya kyamaci wani. Akwai lokacin ma da shugabannin addinin Yahuda suka zarge shi akan ina cuɗanya da masu zunubi, sai ya ce ai saboda irinsu na zo. Yace lafiyayye baya bukatar magani, amma mara lafiya shine yake bukatar likita. Don haka mai zunubi shine yake bukata ta in cece shi. Don haka bai yi kyamar masu zunubi ba, ya zauna da su. Don haka babu dalilin da zai sa mu a matsayinmu na Krista mu kasa zaman lafiya da jama'a da muke tare da su. Don haka ina yin addu'a, ina kuma fatan alheri da fatan wannan Kirsimati ta zama dalilin da zamu ƙara samun zaman lafiya a ƙasarmu baki ɗaya. Allah ya taimake mu.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma shekara mai zuwa idan Ubangiji ya nuna mana a cikin alherinsa. Yanzu a madadin Reverend Mati Dogara, babban jami'in hulɗa da jama'a na ɗarikar Ekuwa, kuma tsohon shugaban ƙungiyar haɗin kan Krista reshen jihar Kano, da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin, sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Karfe 10:27 na safe a Washington DC, ga shirinmu na ƙarshe, labarin mata kashi.
Mayakan ƙungiyar 'yan ta'addar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai hari a arewa maso gabashin Kenya da ya hallaka jami'an 'yan sanda guda biyu a yau Lahadi. Sannan sun sanar da haka ne a shafinsu na yanar gizo, harin da suka kai a kan tawagar sojoji lokacin da suke barin garin Elwak a hanyarsu ta zuwa Mandera. Elwak dai yana kan iyakar Kenya da Somalia ne. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce 'yan sanda biyu ne suka mutu, amma ita ta Al-Shabab ɗin ta ce guda uku ne suka mutu. Yau ya zuwa yanzu dai ƙungiyar ta'addancin ta Somalia ta kai hari a Kenya daban-daban, wanda ya hada da mummunan harin da suka kai a jami'ar Garissa da ya hallaka mutane 148. Masu lura da al'amura sun ce ana kyautata zaton Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa mayakan da ake ƙoƙarin kwashewa daga garin da za su shiga Siriya sun samu jinkiri, domin kuwa sakamakon kashe Zaharan Alaush, wani shugaban ƙungiyar 'yan tawaye a Siriya ɗin, wanda ya tabbatar da cewa wannan da aka kashe a harin jiya ya kawo wa abin tsaiko, inda ake tsammanin kwashe kimanin masu wannan tsatsauran ra'ayi 4,000 zuwa kudancin kasar daga Damascus. Ƙungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a jiya Asabar cewa boyen shugabanninsu, kuma wanda ya sanar da wata sanarwa a shafinsu na intanet Al-Baghdadi, ya sanar da cewa su fito su soki lamirin ƙasar Saudiya domin sun haɗa kai na yunƙurin taron dangin sojojin ƙasashen musulmi, inda Al-Baghdadi ya kira ga 'yan ƙasar da su bijirewa tsarin ƙasar.
A gaishe ka wasu mutu jama'a, abinda ya sauka kenan a wannan lokaci, kuma wannan shine shirinmu na ƙarshe a yau da yake Lahadi, ce ba ma da shirin na ƙarfe 9:30 na dare da kuka saba ji. Saboda haka mu bakku yanzu, sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, mu na fatan mu bullo muku da misalin ƙarfe 6 da farko da kuma shirinmu na biyu da ƙarfe 8. Ina son kafin mu tafi mu gaya muku cewa in Allah ya kai mu ran Talata 20 tsakamar wuya, za mu ɗauki makonni biyu muna bin rigingimun da suka faru a Najeriya da sauran ƙasashe a cikin shekarar nan mai ƙarewa. Saboda haka yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya Amurka, musamman shi Usman da Caleb da ya ba da umarni da kuma injiniyoyinmu, ne ne Ali Musa Sakuto, muke barin ku da kyakkyawar fatar Allah ya samu ƙara sauran lafiya. Sai an jima. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.